أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بحق أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا ترى غوطان سفر وتا نبي أجير وطن مسلم شي هجر من زان الله صلى الله عليه وسلم دغا مكة زوا مدينة شكرة تدبو دري حدد أربعين دتاكوس. منا يما الله تعالى غوديا دي ترى ما أتكين ونا نغوامي البركة كالكشن غيتا ta aure da Allah ta'ala ya azurta wata daga cikin ƴaƴan musulmi aka gayyato wa'azi domin Allah ya sanya albarka cikin wannan aure. To muna addu'a Allah ta'ala ya takakarwan albarka cikin wannan aure, Allah ya shata ta albarka cikin wannan aure, Allah ya kwala albarka cikin wannan aure, Allah ubangiji ya maka ya shekaruwan albarka cikin wannan aure. Duk abinda ake fata cikin aure na alheri da natsuwa da jin daɗi da rayuwa mai daɗi, Allah ya tattaro shi abuka cikin wannan aure. Duk abin da ake jin tsoro ko ake tsoda-tsoda a cikin auratayya na rikici da rashin fahimtar juna da kwaramniya da matsala da tsaya da tsiwa da zama a tsumma, duka Allah ya tsare. Muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya sa wannan haɗuwa ta mu ta zama haɗuwa ce mai cike da alheri da albarka. Allah ya ƙara sanya wa ƙasarmu albarka, ya ƙara ɗora shugabanninmu a kan daidai, ya kwaɓe hannayensu game da aikata sharri da abin da zai cutar da su, ko ya cutar da addinin musulunci, ko ya cutar da musulmai, ko ya cutar da ƙasa gaba ɗaya. ‘Yan uwa a gulguje, karatun da zani cikin karatun da na fara ne a can wa'azinmu na wajen Esonita, domin na yi bayani bisa kan siffofin da ake so a samu a ɓangaren namijin da za a aura. Kenan na ambata a wancan karo cewa ana son namijin da za a aura ya zamanto ya cika sifa kaza da kaza da kaza. To yanzu zan dawo in zana siffofin da ake son a samu a ɓangaren macen da za a aura. ‘Yan uwa musulmi, addininmu na musulunci cikakken addini ne, kammalallen addini. Ya riga ya gama tsara mu dukkan komai. Idan ka ji wani mutum yana ganin cewa addinin musulunci bai ma kamata ba a ce yana da ta cewa cikin tahiya ko cikin tsari na ƙasa, to iga baƙyale shi daƙiƙi ne daga cikin daƙiƙai, kwanko ne daga cikin kwankuna. Addinin musulunci da kake gani babu wani lungu, babu wani tsabbace, babu wani wata kwana, babu wani wuri inda ba ya da doka ko tsari ko ta cewa. Kuma in ya ce sai ka ga abin da ya ce ƙin dama ya dace a ce ya faɗi abin daidai, kuma in aka bi sai a huta da matsaloli da wahalhalu na rayuwar duniya kuma lahira, wato a shiga aljanna. Amma idan aka yi watsi da addini aka ce kawai molan kan wasu al'umma ne za a sawa gaba, duk abin da kwakwalensu suka sharo shi ne za a bi, shi ne daidai, shi ne ilimi, shi ne wayewa, shi ne cigaba, to za ka ga ƙarshe an yi cigaba irin na mai ginin rijiya. Kamar yadda kake gani a ƙasashen da ake cewa ƙasashe ne wanda suka ci gaba, sai ka ji suka rasa waina ci gaban maiki. Yanzu duk yanda ake takama da cewa an yi nisa, an yi zirhi America kaza, America kaza. Akwai na malami a Saudiya da ya je ziyara America, ko da ya dawo sai ya yi wata muhadara, ya sanya ma muhadarar suna America lati ra'aitu. Ya ce America da na gano da idona. To tun da ya ɗauko karatun nashi tun daga sabkashi daga hilin jirgi ya fara. Ya ce wallahi tun a hilin jirgi ya fara ma Allah godiya, ka mun gode ma Allah da ya samu musulmi. Domin me? Domin ya ce a nan saboda shi malami ne, kuma ya zo da riga irin ta limammai, wai irin wannan a sa kwastim, ka san wasu haka suke gani, kaga wani malami ba an ce Turai za wasu ya sa kwastim ko su ya sa karabat ko ya yi waye, wannan dishin me ne da rashin kai. Ya kamata ka zama kana da izza da addininka. Duk inda ka shiga kowa gan ka gane ka musulmi ne 100%, ba kwankwanto, ba ɗarɗarɗar, ba wasuwasi, kai musulmi ne. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahima hanifan wama kana minal mushrikin. Wani ma yayi rawa bare dan makadi, barawo zai tafi duk inda ya je yana takama da alfahari da cewa shi barawo ne, bejin ɗarɗarɗar mazinaci, duk inda ya sabka a duniya sai ya shiga otal ya ce a nemo mashi don yayi. Bai wasa ba, yana alfahari, yana kuri. Za ga mutum ko ministry ya zama inda ya mazinaci ne, wallahi da an sabke shi a otal, kamin ya nemi abinci sai ya fara neman mi. Saboda ni, saboda haraka shi ce, sana'a shi ce, fataushin shi ne, noman shi ne, bai bari kuma bai shayin kowa akan haka. Balle kai da Allah ya zaba wa zababban addini nagartacce, ingantacce, wanda ake bada rayuka saboda shi, ka dora wai boye kanka wani wuri ba ka san a gano kai musulmi ne, wallahi ƙarya ne. Musulmi ne kai kuma musulmi 100%, lamba 100%, duk inda ka je. Saboda haka yace tunda ya sauka a hilin jirgi aka fara mai kashiri, to wani ya jawo shi yace mun ga kamar kai fastan musulmi ne. Yace saboda haka muna son mu gaya maka tsarin wurin nan. Kaga ma'aikatan nan wanda kake gani da taini kamar ma'aikata ne na ayar farko, yace to kai hankali, wallahi akwai barayi wanda suke sanyo teni da kaya komi, ba duk wanda ya dafa jikarka ba kawai sai ka bar shi ya taja. Yace wani in ya ja ya samu na kanshi. Shine yace tun daga nan ya rika baki yana mamaki, yanzu nan a hilin jirgi na America sai wani ya zo ya sanyo teni irin na ma'aikata da komi da komi, kuma ya zo ya ja jikarka kawai ya tashi. Yace yana tunanin ina faran da ake magana. Yace kai tun daga nan dai ya fara ganin abun mamaki. Yace kamin ka ce mai otal kin da suka sabka, yace ya rantsa da Allah mai otal kin sai da ya masa gargadi shi ma. Yace to ku yi hankali, nan fa muna da matsaloli. Ba wai da ka ji an bubbuga ba kawai sai ka fito. Yace akwai waɗanda su kawai abinda yake burge su, su ga sun kashe mutum. Kawai otal otal suke bi da sun kwankwasa ma da ɗan bindigar su ga hannu, da ka leƙo sai su baka ɗirin cikin nasu tashinsu. Yace nan ma ya ƙara mamaki a America. To ƙarshe duka yi muhadara mai tsawo, yana ba da labarin kwamacalar rayuwa, kuma gaba ɗaya in ka taƙaice bayanan nashi sai ka tar da rashin musulunci, shi ya kawo musu duka wannan matsalolin. Suna da tsaro, suna da tsari, suna da cigaba, suna da waye, suna da na'urori, amma wallahi tallahi ɗan adam akwai wato duk inda aka kai mataki na control da gogewa, wallahi ba isa ai control din shi ba 100%, imani da tsoron Allah shi kadai ne zai iya control din shi. Dan haka in aka karantar da mutum Allah ya ji tsoron Allah, inda ya kamata ayi sata ko ba kamera sai kaga bai sata ba, an kwashe lahiya. Inda ya kamata ayi cuwa-cuwa, babu wani mai control, babu wani mai kallon shi. Amma saboda yana tabbatar da cewa idan wani ba ya gani na, Allah yana gani na, to ba zai yarda ya haƙinci ba ko cewa. Saboda haka ƴan uwa musulmi, addinin mu na musulunci ya karantar da mu dukkan komai. Don Allah in kaga wani abu na rayuwa baka san cewa ba musulunci yana da ta cewa a nan, kakkace nan ba zancen musulunci bane, wannan magana ce irin ta bakaƙen jahilai. Bincika in baka sani ba. Amma babu wani abu a duniya wanda musulunci bai da bakin magana cikin shi, babu shi. Duk inda ka shiga komi kake, to ka sani akwai dokar Allah akan ka, sai dai in baka sani ba a baka uzuri na jahilci kawai. Shaysa Salman al-Farisi yace mu, wato wani ba Yahudi yake ce mashi kun ji dadin ku ku musulmi saboda annabin ku ya karantar da ku dukkan komi. Salman yace ajal qad allamana an-nabi sallallahu alaihi wa sallama kullu shay'in hatta al-khira'a. yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu dukkan komai har da bayan gari yanda za a yi shi. Yace manzon Allah, sahabbai suka ce manzon Allah, Allah ya karbi rashi, babu wani tsuntsu da yake tashi a cikin sararin sama wanda bai gaya mamu wani ilimi ba akan shi. Ma'ana dukkan komai karami da babba da ka sani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an turo shi dan ya karantar, kuma ya karantar ya isar da sako. Saboda haka cikin karantar wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mamu, ya karantar da mu yaya ne za a yi a inganta gidan aure, wani matakai ne ake ɗauka gidan aure ya zamo ingantaccen gidan aure, ya yi nisa game da kwaramniya da hayaniya. Daga cikin kamin auren, tun wajen wanka ake baro kyau, tun kamin auren akwai shimfiɗa wadda ya kamata a yi. In shimfiɗai ta zama mai kyau, to auren sai ya zama mai kyau. In kuma shimfiɗai ta zama mummuna, to gwalgwadon munin ta gwalgwadon munin auren. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubuwa guda huɗu suna cikin jin daɗin rayuwa, duk wanda ya samu ɗaya cikin su to ya samu wato ɗan kar na jin daɗin rayuwa. Wanda ya tattara su gaba ɗaya, to in kana neman inda ake murmurar duniya ake jin daɗin rayuwa, ka je wajen shi. Na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'atu salihah, mata ta ƙware, mata ta gari. Duk mutumin da ya rasa mata ta ƙwarai, to duk ma abin da ya samu akwai tangarda, akwai tawaya gare shi cikin jin daɗin rayuwa. Abin da ake kira da jin daɗin rayuwa shi ya samu baraka. Koko kana ganin jin daɗin rayuwa yana yi babu mata? To in kuma akwai mata amma ballaga za ce sun buka banza da wuri, to da ita da babu duk ɗaya, watakila ma wanda ba ya da ya ɗan yi hucewa. Akwai lokacin da hagwaro yana ma mai mata dariya, shine lokacin da mai mata yake da aure amma wannan matar tashi bakan maciziya ce, ba abin da take sai guma mai mugun abu da tusa mai bakin ciki da sanya mai takaici na sahe daban, na rana daban, na marece daban. To wannan mai auren bai kamata ba ya mutu tuzuru ko gwaro dariya, a sai dai in tuzurun ko gwaron bai da fafikihu ko bai gano shi ba, sai mai burin kujiya. Amma in dai ya gano ka, wallahi tallahi rayuwar ta zuranci da rayuwar gwabranci ta hi daɗi, kuma ta hi sauƙi a kan samun mace baƙa haihuwa, a kan mutum ya samu mace wadda take tsinanniyar mace ce, a kan mutum ya samu mace wadda take koma bayan mata ce, ba abin da ta iya sai zuba bala'i da tsaya da wulaƙanci a cikin gidan aure. Duk lokacin da ya zamanto macen aure ta zama wato ita bala'i ce ga mijinta, ko nama ce mai cizon mai gida, dukkan mazan da ke waje gaba ɗaya kallon su take mutanen kirki masu imani, amma mijinta kallon shi take yanda ka san Abu Lahabin, yanda ka san Abu Jahal, ji take babu wani macuci a duniya mai ƙuntata, mai hana shagat irin mijinta. Bahaushe ya ce wai an ce mata wa kika rena, ta ce miji, ido wa ka rena, ya ce wanda nake gani kullum. Wasu lokuta yau da gobe ne yake sa mata kawai ta dora ganin mijinta ba kowa bane, amma wallahi kowa ne. Yawan ganin shi da take yi da sabo, kawai sai ta dawo ita gaba ɗaya ji take cikin maza, babu asararar namiji sai mijinta. Kuma kullum sai ya bata abinci, duk talaucin shi sau uku sai ya bata. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce lalle Allah baya kallon macen da ba ta gode ma mijinta, kuma ita ba ta iya wadatuwa daga gare shi. In ka ji an ce Allah bai kallon mutum, to laihin shi ya kai matsayin kaba'ira. Ranar alkiyama duk laihin da ka ji an ce wanda ya aikata kaza Allah bai kallon shi, to wannan laihin a bisa ma'auni ya kai girman kaba'ira. To yana cikin wanda Allah baya kallo. Matar da ba ta gode ma mijinta kuma ba ta iya wadatuwa daga gare shi, ita ba ta rayuwa sai da shi. In ya barta da sati ɗaya ta shiga uku, kai ta shiga dubu uku ma. Amma kuma kullum shi take kallo matsayin cinanne, matsayin zakka, matsayin koma bayan maza, matsayin wani irin macuci, haka take mai irin wannan kallon. To wannan yana nuna kenan akwai ƙarancin godiya gare ta. Don inda ta gode ma Allah da ta tuno abokaninta mata waɗanda su auren ma suke nema, ko da cinannen ne Allah ya haɗa su da shi, sun ki samu. Amma ke Allah ya haɗa ki da wanda ba ma tsinannan ba ne, idan ki ne ke kallon shi matsayin tsinanne,
ba azzalimi bane yau da gobe ce kin gaji da shi yasa kike kallon shi azzalimi da zaki rabu da shi kije ki auro wani sai kin dawo kina cewa wato wani ashe dan aljanna ne don haka dacewa da maccen kirki yana daga cikin abin da ake ce ma jin dadin rayuwa yan karne na jin dadin rayuwa na biyu shine samun gida mai yalwa duk mutumin da Allah ya azurta shi da gida mai yalwa ba matsacce ba ba kuntatacce ba to wannan Allah ya bashi wani kaso daga cikin abin da ake ce ma dadin rayuwa na uku shine abin hawa lahiyayye duk mutumin da Allah da abin hawa lokacin annabawa jakkai ne da alhadarai da dawakai ko su ne ka samu doki mai tsada mai kyau yanzu ha yanzu dan ka samu doki ai kana cikin masu wahalar rayuwa yanzu abin hawa mai kyau shine ka samu mota wadda kamar ta cikanta mota wato wadda kake ganin kamar ta yi kunnai gyararren mota lahiyayya in ka samu irin waɗannan motocin wanda kamar su tashi sama in suka bai ta gabanka baka ma san sun bi ba saboda inganci da karko ko mutum ya samu irin wannan Allah ya azurta shi duk inda ake balaguro zai je lahiya ya dawo lahiya wannan yana cikin abin da ake ce mujin dadin rayuwa sai cikon ɗayan wanda in mutum ya hada shi to ya yi da kammala jin dadin rayuwa gaba daya shine makwabci na kwarai a duk jin dadin rayuwanka duk abin da Allah ya hada ma in Allah ya hada ka da dan banzan makwabci maciuci wanda kawai bai san Allah ba bai san annabi ba shi abin da ya sani kawai kanshi inda ya jiwa ta wuce kanshi ta hada kan kowa to ba kai sa'a ba shi yasa a ka'ida ma in kana neman gida ka sayi ko kuma kana neman gida ka yi haya to ka fara bincikawa su wane ne cikin unguwar ka fara tambayar makwabta kamin ka tambayi gida in ka ji su wane ne da su wane da su wane sai ka ce ka yi gaba ka san ba za a kulla alheri ba saboda makwabci in ya zama na mutumin banza ne ko da kai baka da alaka da banzantaka wata rana zai dauko ta ya kawo hakuka gidanka ab yanzu nan ba wa'azi bane aka gayyato to shi wannan makwabcin naka fa in ya tashi murna me yake gayyatawa yan takai da yan daure da yan iska da lalatattun mutane su zo su yi zage zage su cine ma yan unguwa da na bayan hili da wanda ya damu da su da wanda bai damu da su su kukkulma ba kowa zagi kuma ka daha masu shinkafa su canye ka ba su lemo su sha su tashi suna ihu suna zagi suna ɗebe ma albarka saboda da gaske ne ɗebabbe ne don inda ba ɗebabbe bane kai don me yasa Allah zai ma ni'ima amma kaga cewa abin da yafi dacewa shine ka gayyato waɗannan mutanen banzan to ka gayyato su addu'a da su ba da fatan alheri dama su fa in suka zo ko muqaddimin su fa zagi tun daga mukaddima za ka ji suna zagin da wanda ya damu da su da wanda ya zo kallon su da ɗebe masu albarka shi saboda ba wurin albarka ba ne wurin cinuwa ne to ina dalili yanzu a ce kana matsayin musulmi Allah ya maka ni'ima sai ka gayyato gayyayyen iska cikin unguwa su kwaso aljannu da shaidanu na kowane yanki duka su zo su cika unguwan nan a yi shegantaka a yi tsaya a zuba rashin mutunci wai saboda kai ne ka ji daɗi sakaran bawa daga cikin bayon Allah ya ji daɗi ya ma Allah girbitu to don haka ana son makwabci na kwarai makwabci na kwarai bai cika ɗauko bala'i ba makwabci na kwarai bai kawo tashin hankali cikin unguwa bai kawo abin da zai tsokano hushin Allah cikin unguwa to a gulguje ɗan uwa musulmi waɗannan abubuwan guda hudu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace suna cikin jin dadin rayuwa kaga kenan cikin su akwai mata ta gari shi yasa ake son idan mutum ya tashi neman aure sifa ta farko da ake son ya duba akotan maccen da zai aura ana son ya ga mace mai addini mai dabi'un kwarai mai addini mai dabi'u na kwarai Allah ta'ala ya ce fasalihatu qanitatun hafizatun lilghaib in ji gaba kawai to bima hafizallah Allah ta'ala ya ce fasalihatu mata nagari qanitatun sune masu da'a ga mazan masu yi ma Allah da'a hafizatun lilghaib bima hafizallah Allah ta'ala yana zana su yace asa rabbuhu in fallaka kunna an yubaddilahu azwajan khayran min kunna muslimatin sune masu miƙa wuya ga mazansu kuma su miƙa wuya ga Allah. Mu'minatin sune masu gazgantar da mazajensu kuma su gazgantar da Allah. Qanitatin masu da'a ga mazajensu masu da'a ga Allah. Ta'ibatin masu tuba idan sun yi laihi a wajen mazajensu masu tuba ga Allah idan sun saba mashi. Abidatin masu yawan ibada da yawan bautar Allah. Sa'ihatin masu azumi. Sayyibatin wa abkara. Allah ta'ala ya ce inna akramakum indallahi atqakum. Wanda ya fi ku karamci wajen Allah shine wanda ya fi ku tsoron Allah. In takama kuke da asali to gaba ɗayan ku ɗan asali guda ne. Dukkanin ku daga takallaka Allah ya halicci asalin ku. Domin asalin ku Annabi Adam ne. Shi kuma daga ƙasa Allah ya halicce shi. Wani bai ma wani gwandagi da dagen hanci da nuna hihiku da nuna isa'a a ƙarya ne. Kai laka ce ni ma laka ne. Annasu min jihati timsalu akfa'u. Tsaran juna ne madaidaita miki. Abuhumu Adam wal ummu Hawwa'u. Kenan don haka abinda zaka dar dan uwanka da shi shine tsoron Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a cikin tabbataccen hadisi yace ana auren mace ne saboda abubuwa guda nawa? Guda hudu. Akwai wanda shi kyau yake sa ya auri mace. In munafu ka ce oho. In fasika ce oho. Algunguma ce oho. Azura ka ce oho. Shi dai in dai ta iya caccabo man shahi da kuma tuto kawai ta gama da shi. Ta tahi da imanin shi. Saboda haka shi abin da ke jan hankalin shi shine hasken huskarta. In huskarta kyaukyawa ce to zuciyarta in irin ta Fir'auna ce shi yana so. Har yanzu ma cikin matasa wani cewa ke shi mace in dai mai kyau ce ku to komai ya ce a hada shi da ita. Mai kyau yake so komai ya ce ko mahaukaci ya ce wani haka yake fa. To manzon Allah ya ce akwai mutanen da kullum in sun tashi aure su kawai kyau suke kallo. Akwai kuma waɗanda su dukiya suke bi. In ka ga yana neman aure to ya ji labarin gidan Alhaji Wane ne mai maiƙo. Wanda in aka yi aure a gidan shi yake bada in ka kawo sadakin miliyan guda shi sai ya baka kado na miliyan biyu. Kuma ya baka gidan zama. Kuma ya baka, kuma ya baka, kuma ya baka. To wani in ya ji wannan labarin sai ka ga me yake hazzuba suke. Wajen ya yi ƙoƙari ya je neman aure a gidan. Nan maraɗi ne wani matashi da ya ji labarin gidan Alhaji Wane wa in an ba da aure. In an je neman aure wai abinda aka kai lumkauma yake ya baka. Kawai sai ya je ya ciyo bashin miliyan guda ya je ya kai sadaki. To Kadima ka ga irin lissafin matasa. Wainan mai gida ne zai kafa fami. Wai shi ne yake da irin wannan kan. Da irin wannan lissafin ya fara. Tunda dai Alhaji Wane yana maido kuɗi yanzu shi ya je ya ci bashi ya ranto miliyan guda. To dan Allah ka gaya mani. Yanzu mutumin da yake da wannan tunanin in ya ranto miliyan guda ya kai sai aka ci bashi komi. Ya kenan. Tun daga nan ba auren ya fara samun tangarɗa ba. Tana yi wa in ya dawo fada su ma ci ne mai zai ɗore. Ka ji Alhaji Wane wai tinan nan miliyan guda na kai. Amma shiru haka zai fara zuwa yana ci ne mai albarka tun daga lokacin. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce akwai wanda su kuma in sun tashi aure dangantaka ce suke kallo. Shi dai a ce shi ke auren da yau sarki wani ko da yau komando wani ko shi ke auren diyar ministar wani shi dangantaka ita ke birge shi. Aka ce a ai wanga shi ne sarkin dogarai. Nagarin maraɗi gaba ɗaya to shi hato yake a ce shi yake auren ɗaya shi saboda yana ganin daraja ce. Don haka akwai wanda su dangantaka ita take jan su a wajen aure. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na hudu akwai waɗanda su kuma suna aure ne saboda addini. Sai manzon Allah yace to na zaba maka idan za ka yi aure ka yi ƙoƙari ka samu mai addini. In kai haka nan har abada ba za ka yi ladama ba. Amma in ka auri mai kyau to ka shirye innuwar da zaka zo ka yi tagumi ka yi ladama. In ka auri mace saboda kuɗi ka shirye ladama. In ka auri mace saboda dangantaka ka shirye ladama. Amma in ka aure ta saboda addini har abada ba zaka yi ladama ba. Saboda addini ba ya tsufa, ba ya karewa, ba ya gushewa. Don haka a takaice mace mai addini ake so mutum ya nema. idan mace tana takama da rishin kumiya a cikin unguwa, to a tsari na musulunci yanda ake alalamtar da ita shine ya zama ta rasa masunsuni gaba daya. Duk samarin unguwa wanda ya tashi aure sai ya je wani wuri ya auro. Taga ta kai shekara 35 ba ko wanda ya taba sunsunawa balle ya taya. Ta kai shekara 40, 50, to lokacin duk wasu wanda suke da miyagun halaye irin nata za su dauki hannu. Amma in ya zama na mace ko fasika ce tana takama da rishin kumiya da iskanci a unguwa, in dai Allah ta'ala ya ba ta kalkali ga huska shikenan, mazaje har tururuwa ake da layi. A wannan ba aniyar ya katar banna ba. Kisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, sai yace illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. To ya zani in gano wannan mace mai addini shine ka bincika ko tan sallah, in dai tana kula da sallah to insha Allah tana da addini. In kuma ya zama na bangaren sallah ita banza ce bata ma damu da sallah ba, to kakka aure ta. In ka kai kudin sadaki je ka amsha kayanka. Matukar dai ka bincika ka ji cewa wannan budurwai shekarar ta 20 ko shekarar ta 18 ko shekarar ta 17, amma har yanzu ji take ita wata ƴan labubuwa ce bata fara sallah ba, to kakka aure ta. Sallah ita ce babban ma'auni da ake gano mutum mai addini. Duk mutum mai addini ba ya wasa da sallah. Kuma ko a unguwa kaga wani ya hika tsare sallah, to ka tabbatar da ya hika addini insha Allah. Abu na biyu wanda ake so a samu ga mace sifa ta biyu shine ana son ka aure macen da take nuna maka kauna da soyayya. Kar ka aure macen da tsaya-tsaya ne za a lakama maka ita. Kisa a doka na musulunci in ka je neman aure to iyaye ba su cewa sun baka kai tsaye. A sai su ce bari za su bincika, kuma ita ma a bincike ta aji. In aka bincike ta, wa ilu ne ya zo neman aurenki, sai ta nuna a ko ta ya muce baki ba ta so, to shikenan wannan auren ka a daura shi. A bari har ta samu wanda ta natsu da shi tana son shi 100%. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan za ku yi aure ku auri mata waɗanda suke nuna muku ƙauna, masu nuna muku soyayya. Ba wadda take ji an kuntata mata ba, an zo an kabara ta gare ka. To yanzu kuma akwai wani ciwo da samari suke da shi. Shine wani saurayi idan ya ga yana son mace, to ko ba ta son shi shi sai ya bi hanyoyi daban dole sai ta so shi. Wannan matsala ce kuma duhun kai ne. Yana nuna baka san rayuwa ba kai. Idan mace ta ce ba ta son ka, hakuri kake ka je ka nemi wata. Allah ya yi wadda ta hita ma dubbai. Kuma Bahaushe ya ce idan mutum ya kika da kwana, ya ne karin magana ya kiɗaran mu. Don haka wani mutum sai ya kika da kwana ɗaya, wani kuma ya soka da kwana 10. Saboda haka idan ta nuna ba ta ƙaunaka, kawai ka yi haƙuri ka rabu da ita. Ba lissahi ba ne, ba wai ƙwarewa ba ne wajen soyayya, kamar yadda wasu samari suke takama da wasu zakunan soyayya ne. Sai ga ya laƙe mota tana mai wulakanci. Da shi ya tarbe ta ya ce wallahi ni tunda Allah ya nuna mani ke na jikin kwanta mani a cikin zuciyata, na jikin lum can cikin ƙuriyar zuciyata, kin kai kin yi kaza kin yi kaza. Sai ya gama bayani sai ta kalle shi sama da ƙasa ta ce ko haka ni ba kamar ba wallahi. A lokacin sai ya ga wai shi zakin soyayya ne, yanzu ya san yanda za sai ce ai kauni yanzu ma na ji na fara ma. Yanzu ma na ji wani sabon samfarin ƙauna da na so, ya wani iskan ƙauna ya kaɗo cikin birnin zuciyata naki. Sai zai shi wannan wai zaki ne shi. A kai ɗan akuya ne ba zaki. Zaki ba haka yake ba. Ba kama kai ga ɗan akuyan ba. Hauda maka ba zancen zaki ba ne ba. Zancen soko ne ake. Ana wulakanta ka ana raba ka da kaya kana raɗa masa gambo. Ya nuna cewa kai gili-gili ne. Gari da yawa maye ba ya cin kanshi. In ka ce kana son wata ta wulakanta ka, wata tana nan irin ku take jira Allah ya kawo har istihara take, tana addu'a Allah ya kawo irin ku. Don haka sai ka yi gaba ka je inda za a karɓe ka da hannu biyu. Ba daidai ba ne, namiji yace yana son mace ta wulakanta shi a inda yaso na aure ne namiji yace yana son mace to in baka jahila ce lokacin take fada mai bakakken maganganu amma in mai ilimi ce ta karanta addini za ta ga mai magana wanda ba wulakanci domin duk wanda yace yana son ka ya mutunta ka ko da shi baka san shi to baka wulakanta shi kuma ba daidai bane kai ma namiji wata mace ta kawo kanta tace tana son ka wulakanta ta wannan duka rashin ilimi lokacin da wata mata ta zo ta tarda manzon Allah tace ya ma'aikin Allah nazo in bada kyautar kaina gare ka ya manzon Allah yayi kallanta yayi sama da kasa ya gaba ta mashi ba saboda manzon Allah karshe ne wajen iya bada tawa wanda biyu kawai sai sunku ya kanshi kasa bai ce mata iba bai ce mata aba domin maccan da ta hudda kumiyarta gaba ɗaya yanda Allah ya halicci mace da kumiya amma so ya ci zuciyarta har ta kai idan ta yi rihi ba ta ganin komi ta so ta tarda ka ta ce ma wallahi son ka nake to ya kamata ka girma mata ba daidai bane ka faɗa mata magana wanda zaka sosa mata zuciya ko da bata maka ba sai ka nemi mahita mai kyau da maganganu masu daɗi wanda zaka rabu da ita to a takaice ana son mutum ya zabi mata wadda za ta nuna mai kauna da soyayya tana son shi sifa na biyu na uku ko na uku ana son mutum ya auri mace wadda take budurwa in so samu ne kar ka auri jabara ka auri budurwa in kuma ta hudu ce za ka yi ka cike da jabara to ba ne amma idan dai auren farko ne za ka yi to in so samu ne an yi son ka auruwa budurwa wannan shine sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam akwai matasa wanda ba su da fahimta sai su ce wai sunna shine fara auren jawara saboda annabi auren shi na farko da jawara ya fara a ƙarya kake malam wallahi baka gane komai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbas auren shi na farko da jawara ya fara amma ya aka tambaya a musulunci menene sunna sai a ce auren budurwa shine sunna shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya auri Khadija radiyallahu anha lokacin ba a bashi annabta ba ko na farko kenan na biyu kuma malamai suna da ka'ida suka ce idan manzo Allah ya aikata aiki kuma sai ya faɗi magana wadda ta saba mu aikin shi to ana hihi ta ni magana shi akan aikin shi saboda aikin tana yiwa nashi ne na musamman wannan bai shahi ka ba kai to abinda manzo Allah ya faɗi da bakin shi shine cewa halla bikirin min yasa baka auri budurwa ba to daga nan ne malaman fiqh suka gano cewa auren budurwa shi ake gabatarwa akan auren jawara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ingantaccen hadisin shi ya ga dalilan da suka sanya yace auren budurwa yahi auren jawara kun san daga cikin dalilan da suka sa haka daga cikin dalilan shine saboda ita budurwa Allah ta'ala ya halice ta akan sabawa da kuma kaunar farkon wanda ya fara haduwa da ita kasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin shi yake cewa alaikum bil abkar fa innahunna a'dabu afwahan wa antaqu arhaman wa arda bil yasir mace ba ta mancewa da namiji na farko wanda ya fara sanin ta matsayin diya mace ba ta mancewa da shi ko da ta rabu da shi ta auri namiji dubu to wannan dai na farkon yana nan lume cikin zuciyarta sai sama wata in ma ta yi rishin sa'a wanda ta rabu da shi ta hijin dadi can wurin to shi wanga nabin ya shiga uku duk motsin shi sai ta ce kaga inda bukari ne wallahi shi ba haka yake ba duk motsi haka za ta dora fa to kaga kuma babu dadi zamantakewa aure a haka to sai in yayi sa'a kamar shi yahi wancan mijin nata na farko kyautata mu'amala da inganta zama da ita to nan ne ke da kwai dan dama dama amma duk yanda abu yake da dama dama baka iya mantar da ita wancan mijin nata na farko sheta wani mutum da ya auro budurwa yana aure da wata mata sai ya auro budurwa ita wannan mata ta tashi sai tana sa ana yi ma wannan budurwai gori kullun ana fada mata cewa wai la yastawi sawbani sawbun bihil bila wa sawbun bi aidil ba'ina jadidu ai sabon kaya da tsoho ba dai bane wanga kaya ne sabo kakalba a hudda shi ba daga leda wanga shi kuma tsoho ne ya sha kura ya sha iska ai ba dai bane sai a wuce gaban ita waccan tsohuwar matar tashi ana karanta mata wannan wai ai sabon kaya wanda ba a cire ba daga leda ba ma a hada su da tsohin kaya wanda sun sha kura yau da gobe ta tsufar da su sai a ƙara dawowa a wuce ana karanta haka ita ma da abin ya kule ta kawai sai ta rama sai ta je wajen waccan amarya ta faɗa mata min tace mata naqil fu'adaka haythu shi'ta min al-hawa ka dauki zuciyanka ka kaita inda kake so in dai zancan so ne mal hubbu illa lil habibil awwali ai babu inda so yake na gaskiya sai masoyin farko wanda ka so shi kai mai so na gaskiya sai tace gida nawa mutum yake samu a rayuwar duniya wani yana da gida 50 wani yana da gida 10 wani amma wannan gida ka hi so gidanka na farko wanda nan ka taso sai ga koda gidan bai kai kyawun sauran gidajen ba wannan dai gidan naka inda nan ne ka hisabawa da shi ka hisan shi kuma ka hiji da shi dan haka sai ta maida ma waccan martani kana ne ai tunda ni aka fara aure to yanzu duk ma inda ya kai zuciyar shi ba matsala bane saboda dai rince ta farko ba na mantuwa a cikin zuciyar shi to dan haka nan saboda irin wannan ma'anai ake son mutun ya aure wato budurwa saboda ba ta mancewa da mijinta na farko daga cikin amfanonin auren budurwa akan jawara shine wato kaunatayya tsakanin budurwa da wanda ba budurwa wato budurwa sai kaunar da za ta yi mata hijama cikakkiyar kauna daga cikin fa'idojin auren budurwa shine ba za ta tuna da wani ba can baya saboda bata san kowa ba sai kai daga cikin fa'idojin auren budurwa shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi yace yawun budurwa yahi dadi kuma bakinta yahi tsarki yahi dadi yace sannan tana da kuma tsananin kumiya da kuma karamcin cacar baki da alfasha daga cikin fa'idojin auren budurwa akwai kasancewar za ta haihon ma ƴaƴa da yawa shi ko musulunci dama daga cikin manhohin aure ana sa a samu ƴaƴa da yawa kaga in jawara ce tana yawa tana da biyar ko bakwai ko biyu ko uku kai ko da ma ɗaya ne gare ta tal to ba ta zama dai kamar wanda take budurwa ce ita an yi tunanin ƴaƴanta su zama masu yawa daga cikin amfanoni da fa'idoji na auren budurwa manzon Allah ya ce fa innahunna arda bil yasir su budurwai sun yi yarda da dan kadan me suka yarda da shi dan kadan to magana fa yawa gare ta ka tuno da abin da zaka tuno cikin zamantakewa aure to in dai budurwa ce dan kadan ya ishe ta in kuma jawara ce fa sai da yawa ita dan kadan rina shi zai yanzu in ka dauki example guda daya kudin da ake badawa na sayan kayan miya in budurwa ce ka auro
dan ka bata
radda aka waye gari da sahi sai ka bata dala 50 sai ta yi wani irin farin ciki ta ji dadi saboda ta jima gidansu daban da ta dake dala 50 sai ta ji yanzu kamar wannan wato wani girma yanzu dala 50 kinnan ita kadai sai inda ta ga dama ta yi da ita to amma in ha kalama ce ita in kwararra ce sai ta kalle kamar sama da kasa ta ce yo mi kake ni ruwan sanyi za a samu ma ko gada kenan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya ko yace saboda su budurwai sun yi yarda da dan kadan sai manzo Allah bai yi komai dan kadan ba saboda abubuwan dan kadan wanda budurwai suke yarda da su suna da yawa su kuma jawarorin abubuwan da ba su yarda da su dan kadan yawa gare su to a takaice ko bangaren mu'amala ta zamantakewa da kaza da kaza da kaza da kaza duka budurwa ta gamsu da dan kadan saboda dama bata ma sani ba bata saba ce sa yawanci in kaga budurwa ta fara rikici farkon aurenta to na rance da Allah ko uwarta ko wata tsohuwar banza tana nan tana zukata daga kuti daya yawanci ita budurwa Allah ya halice ta da wankakkar zuciyarta bata san kwaramniya bata san rigima ba iya abinda mijinta ya saba mata da shi na rayuwa akan shi za a tahiya amma in kaga budurwa an auro budurwa kuma ta iya gardama ta iya kwarmato ta iya wannan da ababan na tsohin mata to insha Allah ka bincika sai ka tar da ko dai uwar ta ce take kiran ta sahila murice tana bata wato karatun kaji ko kuma ya zamana wata mace ce daban take neman ta lalata wannan zamantakewa ta aure dan duk maccen da ta yi shishigi cikin zaman aure wallahi ko uwa ce wanda ta haye ta wallahi tana da zunubi wallahi tana da laifi ko uwa ce wanda ta haye ya ba ta da hurumin ta ce dole ita za ta tsara gidan diyarta yake uwa ki ta tsara miki gidanki dan haka ke barta ita ma ta yi rayuwa gulgudan wato fahimtar da Allah ta'ala ya ba ta na zana sifa guda uku kadai kuma mai gabatarwa ya zo ya yi tsaye ma'ana yana nufin lokaci ya riga ya yi gun to zan dakata a nan wurin saboda kar in shiga cikin wasu lokuta amma wannan karatun shi ma akwai ragowa sosai saboda kamar yadda can baya na zana sifofin da ake so a samu ga namiji lokacin da ake neman auren shi guda goma na zana to ita ma sifan mace na so in zana guda goma can ba ka nan shi yasa na samu na zana guda goma yanzu kuma in kana nan da an fara karatu minti 15 sai ka taso ka ce ya isa haka to dan haka zan dakata a nan wurin insha Allah ta'ala abinda na faɗi ne daidai Allah ya amfane mu da shi kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu su kuma nuna mu su mu gyara subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillah